الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك السلام عليكم ورحمة الله. بارك من السادة أولا يمتشين ثلاثة وانا إذا شاشدة جوتا جماد الأولى wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammaci na 8 ga watan 9 shekara ta 1998, dan ci gaba da karatun littafin Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Matashiyar magana da zamu tashi yau as-sujud. ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله. متاشر مغنى الدزام متاشيو magana akan sujuda. Thumma kana sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da mun tabbata gare shi ya kasance yukabbiru, yana yin kabbara, wa yahwi sajidan, sannan kuma ya duka yana mai yin sujuda. Yukabbiru wa yahwi sajidan, yana mai yin kabbara tare da dukawa zuwa ga sujuda sallallahu alaihi wa sallam. Wato bayan ya kammala karatunsa na tsayuwa ya yi ruku'i, ya daga daga ruku'i ya ce sami Allahu liman hamida, ya faɗi ababen da yake faɗa na zikirai a wannan tsayuwar kamar yadda muka ambata. Yanzu ya tafi zuwa ga sujuda ba, daidai da lokacin da bakinsa ke kabarta Allahu akbar, a lokacin kuma yake risnawa zuwa ga sujuda din. Kun fahimta da kyau? Wa amara bi zalika al-musi'a salati, haka annabi ya umarci mutumin nan da ke bata sallarsa. فقال له يتدتي لا تتم صلاة لأحد من الناس صلر سيدة تكم متانيباتا تكا حتى يقول سمع الله لمن حمدا هر سي امتن يافت سمع الله لمن حمدا تكن ابن ديك فداء صلاة حتى يستوي قائما هر سي امتن يادي ديت أسي ثم يقول الله أكبر سننكم يتي الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله فانن يتفي زوا ga sujuda hatta tatma'inna mafasiluhu har ya kasance gabbansa ko mahadar gabbansa sun daidaita wato ainihin sun samu natsuwa. Yanzu a nassin wannan hadisi abinda yake nunawa kabbara ana yin ta kafin a yunkura, an fahimta ku? Domin ya kawo da summa, amma wancan wanda ya tartib da wawun sai yake nuna kamar za a iya yi a haɗe, amma nan gurin yake yastawi qa'iman, ya daidaita a tsaye hatta ya kula Allahu akbar, yace Allahu akbar, ma'ana bayan ya dago daga ruku ya zai ce sami Allahu liman hamida har ya miƙe tsaye ya daidaita a tsaye ya faɗa abin da yake faɗa cikin addu'o'in da muka yi bayanin su baya. Thumma yaqulu Allahu akbar, sannan sai yace Allahu akbar. Thumma yasjudu, sannan ya tafi sujuda. An gane ku? Akwai wani hadisin da yake nuna yana tafiya da sujuda, ko wannan kuma yana nuna yana yin kabbara a tsaye sannan ya tafi ina? Ya tafi sujuda. Summa yasjudu hatta tatma inna mafasiluhu, yayi sujuda har sai mahadar gabbansa sun natsu, ma'ana a cikin sujuda din nan kowace gaba ta gama tsayawa cif a cikin sujuda. Wa kana idza arada an yasjuda, annabi ya kasance, wannan wani hadisin daban kenan banda wancan, ya kasance idan yayi nufin yayi sujuda kabbara yakan yi kabbara. Wa yujafi yadayhi an jambayhi, ya nesantar da hannayensa an jambayhi gabarin hakarkarinsa guda biyu. Thumma yasjudu, sannan sai ya sujuda sallallahu alaihi wa sallam. An gane ku? Wa kana ahyanan yarfau yadayhi idza sajada, wani lokacin yana daga hannu idza sajada, idan yayi nufin yin sujuda, ba wai idan yayi sujuda ba, idan zai tafi sujuda bayan ya dago sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi wa barakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ba duk yana tsaye ba, to zai tafi sujuda sai yayi mai sai ya daga hannu haka Allahu Akbar ya sauke sannan sai ta fi sujuda. Kun fahimta da kyau? To sai dai shi wannan daga hannun ba kowane lokaci ba, dan ya ce ahyanan wa kana ahyanan yarfa'u yadayhi idza sajada, wani lokaci yakan daga hannayensa biyu idan yayi nufin yin sujuda. Al-khururu ila sujudi ala al-yadayni, malaka al-khururu ila sujudi, faduwa zuwa ga yin sujuda ala al-yadayni akan hannaye, me ya kamata ya fara zuwa lokacin da zaka tafi sujuda? Shin gwiwoyinka ne ya kamata ka fara gabatarwa ko kuma hannayenka? Sai malam yayi matashiyar magana da cewa al-khururu ila sujudi ala al-yadayni, yayin da mutum zai fadi zuwa ga sujuda zai fadi ne akan hannayensa guda biyu, ma'ana hannaye su fara zuwa kafin gwiwoyi su biyo bayan su. Wa kana yad'u yadayhi ala al-ardi qabla rukubatayhi, annabi ya kasance yana dora hannayensa guda biyu akan kasa, qabla rukubatayhi, tun kafin gwiwoyinsa. Wani hadisi Ibn Khuzaimah ya ruwaito da kuma Ad-Darqutni da Hakim, wa sahahahu Imam al-Hakim, ya ce hadisi ne sahihi, wa wafaqahu Adh-Dhahabi, Imam Adh-Dhahabi ya dace da Hakim wajen hukunta hadisin da cewa sahihi ne, wa ma aradahu min al-hadisi la yasih, bala yace hadisin da yace karo da wannan bai inganta ba. Hadisin da yace karo da wannan shine wanda yake nuna cewa ana fara kai gwiwa kafin hannaye. Albani ce to wannan bai inganta ba. Amma inda ku wa kad qala bihi Malik, Imam Malik ya bada fatawa da wannan hadisi na fara kai hannaye sannan me sannan gwiwa. Wa an Ahmad nahu, haka Imam Ahmad kwatankwacin maganar Malik daga wajensa, kama fi tahqiq, kamar yadda yake cikin littafin At-Tahqiq Ibn al-Jawzi na Imam Ibn al-Jawzi. Wa qad rawa al-Mirwazi fi masailihi bi sanadin sahihin an al-Imam al-Auza'i qala, haka Imam al-Mirwazi ya ruwaito cikin masail dinsa daga al-Imam al-Auza'i, shi Imam al-Auza'i qala yati adraktu an-nasa yad'una aydiyahum qabla rukbihim, na riski mutane, idan yace mutane ba ga magarin mutane ba ya ayyuhan nasu, yana nufin malamai, kamar yadda dan Malik yace na riski mutane a cikin motsa, yana nufin malaman Madina ba wai kowa da kowa ba, dan ba daukan hukuncin addini daga wajen awam gama gari, wannan su yayi suke a cikin gari ba daukan addini wajen su, dan haka idan sun ce mutane suna nufin malamai, dan saboda kamar su ne khulasa din bani Adam, idan aka ce kayi summarize na bani Adam su wane ne banu Adam, sai ka cewa malamai al-ulama, malamai da masu kokowa zama malamai, amma sauran kawai yayi hannun su. Matukar mutum ba malami ba kuma baya kokowar zuwa zama malami, baya zuwa inda ake karatu, ai duk cikin kullun yayi magana sai ka ci gyaran sa, ko tafiya yayi akan titi sai ka ci gyaran sa, duk abin da zai barna ne, saboda shi ba mai karatu ba kuma baya zuwa inda ake karatu, kawai ya gaji addini, shi rai dan kuke sai ka ci cikin gyaran sa. Imam al-Auza'i yace adraktu an-nasa yad'una aydiyahum qabla rukbihim, na riski mutane, yana nufin na riski malamai cikin tabi'ai da cikin sahabbai, haka duk suke yad'una aydiyahum qabla rukbihim, suna gabatar da aydiyahum hannayensu, qabla rukbihim, tun kafin su gabatar da gwiwoyinsu, yana nufin idan sun zo yin sujuda. To wannan abu da Sheikh Al-Albani ya kai gare shi, wato shine abinda waɗannan hadisai da yake ingantattun hadisai suke nunawa, mutum ya fara kai hannu wajen yin sujuda kafin ya kai mai gwiwa. Amma idan ka duba cikin littafin Zadul Ma'ad bi hadith Khair al-Ibad, Ibn al-Qayyim ya yi dogon magana wajen sai ka fara kai gwiwa sannan ka fara kai hannu sannan goshi, shi Ibn al-Qayyim abinda yake gani kenan, da ka tashi yin sujuda sai gwiwa ta fara zuwa, sannan sai hannu, sannan sai mai sai goshi, in ka tashi dagowa kuma goshi zai fara dagowa, sannan hannu, sannan kuma gwiwa, yayi dogon bayani akai wannan kuma ijtihadin sa. Galibin malaman kasar Saudiya su Sheikh Ibn Baz da haka suka tafi, su Muhammad Salih Ibn Uthaymeen da haka suka tafi. Wani abu da ya kamata mu sani shine galibi idan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko Ibn al-Qayyim suka tafi kan mas'ala, to zaka samu malaman Saudiya sun fi tafiya akan nan gurin. To kuma gaskiya Ibn al-Qayyim da Ibn Taymiyyah ba wai ba a ce ba malamai bane ba, malamai ne na azo a gani a fannin ilimi daban-daban, to amma ba ta akai malami baya kuskure ba kuma. An fahimta ku? kuma galibi idan kaga an samu sabani kan abin da yake yasuhul istihad to shikenan wannan kuma sai ka ba kowa hanzari ba za ka zo ka same su kace dole sai ka fara kai hannu kafin guyewa ba an fahimta ku tunda waccan matsalar ce da aka gina ta akan ijtihadi makura idan mutum ya dace da gaskiya yana da lada biyu in yayi kuskure fa yana da lada ɗaya sallarsa dai bata lalace ba wanda yabi kuma ijtihadin sa kuma shi ma haka gurgudan dan idan aka ce ijtihadi ya sha bamban har guda biyu to wanda kaga zuciyarka ta fi natsuwa gare ka kabi ba za a ce kai kuskure ba sai dai in dalilai sun bayyana to dalilin da kaga ka fi natsuwa akan ya fi ƙarfi to ya zama wajibin ka risa nama dalili ba wai za ka risa nama dan wane ya rike wannan dalilin an fahimta ku wa kana ya'muru bidhalika annabi ya kasance yana yin umarni da haka fa yaqulu sai ka ji ya ce idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru idan ɗayanku zai yi sujuda kar ya durkusa kamar yadda raƙumi ke durkusawa ya ne raƙumi ke durkusawa kenan me yake fara kaiwa guiwa guiwa yake fara kaiwa sai annabi ce kar ka yi kamar yadda raƙumi ke yi an fahimta ku su kuma sai suka fahimci cewa me tsakanin kafafun gaba da na baya wanne raƙumi yake fara saukewa to sai suka ce fala yabruk kama yabrukul ba'iru wato kar ka fara yin abin da raƙumi ke dan yanzu kai idan an ce da kafafunka da hannunka wanne ne a gaba wanne ne a baya to shine ijtihadin suka ce annabi ya hana ka fara kai hannu dan raƙumi ya tashi kafafun gaba yake fara kaiwa su kuma dancan suka ce annabi baya magana akan kafar gaba ko kafar baya yana magana akan gwiwa ne saboda haka kar ka kai gwiwa kamar yadda raƙumi yake me yake kai gwiwa to amma da an karasa hadisi sai ce wal yaba'a yadayhi qabla rukubatayhi lalle mai sujuda ya kafara gabatar da hannayensa kafin me kafin gwiwoyinsa wannan hadisi ko Imam Abu Dawud ya rawaito mutamman fil fawaid wa an-nasa'i fi as-sughra haka Imam an-Nasa'i a cikin as-sunan as-sughra wal kubra da sunan al-kubra musawwar fi jami'at al-Malik Abdul Aziz fi Makkah bi sanadin sahih hadisi ya rawaito shi da sanadi sahihi wa sahahahu Abdul Haq في الأحكام الكبرى حكى عبد الحق يا إنجن تنسيك اللي تافن صالح الأحكام الكبرى وقال في كتاب التهجد يفضاء تكل تافن تهجد إنه أحسن إسنادا من الذي قبله وأن حديث يافي كاون سندي سمد وان ديك كاتنسا يعني أبن ديك نبي حديث وائل المعارض له ينبيكم حديث وائل ابن حجر وان ديك ياي فتونا فتو دون حديثي واتوان كان حديث ديك سواء أفارك يقويوا شيت وان يافيش كاركي بل هذا ما مخالفته لهذا الحديث الصحيح والذي قبله لا يصح من قبل اسناده ما ليس تاره da cewa shi wancan hadisin ba ya saba wa wannan wanda muke magana akai tare da haka shi kadai in mun bin shi ma sanadin sa bai inganta ba wa kazalika ma fi ma'anahu haka duk hadisin da yazo cikin ma'anarsa wanda yake cewa duk wani hadisi da ka gani in ji albani wanda yake nuna a fara kai guyuwa kafin hannu to duk ba su inganta ba kama bayyantuhu fi dha'ifa kama yadda na bayyana hakan a cikin littafin سلسلة الأحاديث الضعيفة كركشن حديث نبلي ترى دا أشرين دا ترى والإرواء هكا نبين هكا نتكلم تافي إرواء الغليل كركشن حديث نبلي أكو دا همسين دا بقوي وتنشال باني ياري دايب انتكين ساكبا دي ودن تاها دي سيشي دبو سيندان توا وعلم أن وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الركبتين هو أن البعير يضع أول ما يضع ركبتيه وهما في يديه Albani yake cewa ka sani cewa abin fuskar da zaka bi ka saba ma raƙumi dan shi raƙumi wato biyo bale dan kam da rukubataini wato mutum zai sanya hannayensa ne kafin guyoyinsa saboda mai huwa annal bayr domin shi raƙumi yadau awwala ma yadau rukubatahi farkon abin da yake fara sawa akan kasa shine guyoyinsa wa huwa fi yadihi guyoyinsa kuma suna hannayensa idan an ce hannayensa kuma kafafun gaba kenan ko كما في لسان العرب كما يدرك تكل تاف لسان العرب ابن المنظور الإفريقي وغيره دا وننسى من كتب اللغة دا تكل تتف اللغة وذكر مثله الطهاوي هكا الإمام الطهاوي يا أما شكتنكو تنهكا في مشكل الآثار أتكل تاف نسى مشكل الآثار وأن التافي نيمي كو وشرح معاني الآثار لكم التاف شرح معاني الآثار دل تتفيننا الإمام الطهاوي وكذا الإمام القاسم السرقسطي ko as-sarqati ko as-sarqati ko as-sarqati rahimahullah shi ma ya faɗi haka fa innahu rawa fi gharib al hadith, ya ruwaito a cikin littafin sa gharib al hadith. Gharib al hadith wato littafi ne wanda yake kulawa da fassara kalmomi masu wahala da suka zo cikin hadisan annabi. A wannan babin malamai sun yi wallafa daban-daban, daga cikin su shi wannan malami cikin littafin sa gharib al hadith, ha kuma akwai ibn al asir shi ma da littafin gharib al hadith wanda juz'i 5 ko 6, shi ma duk wani hadisi da ya kawo kalma mai wuya idan ka ji can sai ka buɗa sai ka gama anarta a larabci. Wannan kuma malami suka yi hidima wa hadisin annabi ta wannan babin kadai. To irin wannan littafan za su taimaka ɗalibi ko mai karantarwa, saboda idan ka zo wani lokaci ba sharhin hadisi kake buƙatar ta fuskan fikihu ba, fara sannan sharhin sa ta fuskan lugar larabci. Da idan an zo istinbatul fiqhi ya kasance bai yi nisa ba da harshen larabci din. An gane ku? Shi ma haka ya faɗa cikin littafin sa bi sanadin sahihin an Abi Hurairah ta annahu qala la yaburukanna ahadun burukal ba'iri sharik. Yace haka ya ruwaito daga Abu Hurairah. Abu Hurairah ya ce la yaburukanna ahadun burukal ba'iri sharik, kar ɗayan ku ya durkusa irin durkusawar raƙumi asharik, wanda yake gudajin raƙumi. Qala al-imam hadha fi sujudi يقول لا يرمي بنفسه ماء كما يفعل البعير الشارد غير المطمئن المواتر ولكن ينحط مطمئنا. وتديد فسر وان الرواية أبو هريرة تيكنا لا يرمي بنفسه ماء كري جيفا كنسا كما يفعل البعير الشارد كما يدر رقمي قدد جيكي غير المطمئن وان دباهد نسوا المواتر لكتتر رقمي ولكن ينحط مطمئنا. أبين دايكي بقاطا مسجودا يدوكا ينا مينسوا ya ba'u yadaihi ya fara tsora hannayensa guda biyu kan kasa sun marukubataihi sannan gwiwoyinsa. Wa qad ruwiya fi hadha hadithun marfu'un mufassir, an ruwaito hadithi a wannan hadithi marfu'i wanda aka jingina shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Summa zakara alhadith alwarid a'lahu, bayan ya faɗi wannan magana sai ya kawo hadithin da aka riga aka ambato wanda muka karanta din. Wa qad aghraba ibn al-qayyim fa qala, ibn al-qayyim wato ya kawo bakon abu ya bada mamaki yayin da yace innahu kalamun la yuqalu wa la ya'rifuhu ahlul lughati, yace fahimtar ku cewa wai ana nufin a fara kai hannaye kafin gwiwoyi shine abinda wannan hadisi yake nufi. Yace wannan magana ce wadda ba ma za a taba hankaltar ta ba, ko malaman lugha ba su san wannan ba. Sai mala albani ce wa yaruddu alaihi almasadirul lati asarna ilaiha, yace reference din da muka bayar sun isa su yi wa ibn al-qayyim raddi ji albani wa gairu haka sayar da wannan su duk suna da yawa fal turaja, dan haka sai a je a yi muraja'an su a gani. Wa qad basatta alqawla fi zalika fi risalatin raddi ala ash-shaykh at-tuwaydiri fasa an tunshar, albani yace na yalwata magana a wannan babi na cewa hannaye ake fara kaiwa kafin gwiwoyi a cikin littafin da nayi wanda nayi raddi akan ash-shaykh at-tuwaydiri. Ba a sa an tunshi da ce muna fatan a samu daman buga littafin yaɗo a hannun mutane. Ni zuwa zuwa iyakacin sani na ba buga littafin ba. Da shi kuma shi Sheikh Nasir Ali Albani yana ta ƙara tsufa, yau shekara 80 da wani abu a duniya, har ya kai baya iya ayyukansa irin waɗanda yake yi da gamuwa da jama'a yadda yake samun dama. Yau na shaɗi duk labari ya zo mana cewa baya samun dama wannan yanzu saboda tsufa. Ya shagalta kawai ya kulle kansa sai yan rubuce-rubucensa da nan abinda ba za a rasa ba na gaisawa da jama'a ko sauraron waɗansu ɗalibansu su yi muzakara. Amma dai yana son littattafan da ya faro don ya fara project ne wanda ya bashi sunna, wanda ya bashi abin nan cewa shi ne gabatar da sunnar annabi a hannun mutane, shi ne a yi ta ɗaukar littattafan hadisi ana tacewa ana bayanin ingantattu da wanda ba ingantacce ba, a kusanto da su yadda kowa zai ɗauka, kawai sai dai ka ɗauka kai aiki. Aimakon ka je ka bincika ka ce sai ka tsaya ka yi shekara kana bincike kan wani hadisi ya inganta bai inganta ba, shi ya gama masa aikin tun shekaru 60 da suka wuce aikin da yake kenan a duniya, shekaru 60 da tsuriya abin da yake kenan tun da ya fara, tun yana dan shekaru 22 da uku ya fara hidima ga ya fara rubuce-rubuce kan ya fara matsawa kansa kan ilimin hadisi. Allah saka masa alkhairi. Kaga cikin waɗansu ɗan littattafansa da ya na kwanan nan akwai littafin silsilatul ahadith sahiha na biyar ne ko na abin nan ne, yasta ce ta rubuta muqaddima kafin a buga, ita ta rubuta muqaddima ba ya da lafiya sai shi ta rubuta muqaddima a madadinsa. Tana gidan aure aka aika mata ta rubuto muqaddima inna tuyura ala askaliha taqau, kamar da suke cewa wai ai dama idan hankaka ta shi sai cikin taron hankaka zai shiga, haka in balbela ta shi sai cikin taron balbela, ai barewa ba za ta gudu gudanta kuma ya tafi da rarrafe. Wa kana yaqulu, annabi ya kasance yana cewa innal yadaini tasjudani kama yasjudu alwajh, hannaye biyu suna yin sujuda tamfar yadda fuska ke yin sujuda. Fa iza wada ahadukum wajhahu, idan dayanku yayin nufin sanya goshinsa akan kasa, falyada yadayhi, to ya sanya hannayensa a kasa. Wa iza rafa'a, idan ya dago da goshinsa kuma, falyarfa'ahuma, to ya dago da hannayensa kuma. Kagana yace fa iza wada ahadukum, iza wada bimana iza arada an yada ke, idan mutum ya so ya dora goshinsa akan kasa, falyada yadayhi, sai fara sa hannayensa, sannan me, sannan goshin nasa. Wa iza rafa'a, idan kuma yayi nufin dagowa, idan ya riga ya dago da kansa kenan, falliyar fahu ma, sannan kuma sai dago mai hannayensa daga baya. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi, annabi ya kasance yana dogaro akan tafukansa guda, akan tafukan hannunsa biyu a lokacin sujuda din. Wa yabsutuhuma, yana shimfida yatsunsa. Wa yadhummu asabi'ahuma, kuma yana haɗe yatsunsa da juna, yatsun hannun dama da na hannun hagu, duk yana haɗe su da juna, ta yadda baya ware yatsun haka, yana haɗe su da juna. Wa yuwajjihuha qibalal qiblati, ya fuskantar da su inda alƙibla take. Me wannan yake nufi? Yana nufin dogaransa ba a lokacin sujuda ba wai akan gwiwoyi ne kadai ba, yadda yake ba da ƙarfi kan gwiwa, to haka kuma gaba ɗaya nauyin nan ƙirjinsa da abin da ya abin nan, wannan kuma yana ba da shi ne akan hannu da goshi. Ya kasance hannaye su kansu lalle sun ɗauki wani nauyi na jikinsa, kun fahimta ko? Sannan yatsun kuma an miƙar da su sun fuskanci alƙibla, kuma ya kasance yatsun suna haɗe da juna ba a ware da juna ba. Wannan shi ne kaifiyar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke yin sujuda din. Wa kana yaj'aluhuma hazwa mankibaihi, su hannayen nasa yana sanya su su zanto daidai wa daida da kafadunsa, hannun dama ya zanto ya doranci kafadar dama, hannun hagu ya doranci kafadar dama hagu, ma'ana ya kasance suna kusa da juna kenan. Wa ahyanan hazwa uzunaihi, wani lokacin yakan yi gaba da hannayen su zanto daidai wa daida da kunnuwansa, wato kenan wani lokacin hannun yana yin baya ko, ta yadda hannayen za su zanto daidai da me, da kafada. Wani lokacin kuma suna yin gaba, ta yadda hannayen za su zanto daidai da kunnuwansa sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaj'aluhuma hazwa mankibaihi wa ahyanan hazwa uzunaihi, ko wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ard, annabi yana dan farar da goshinsa da hancinsa akan kasa wajen sujada, wato idan ka zo sujada da goshi da hanci duk sai sun goge kasa, sai sun dan faru kasa, sai sun dan faru abin da kai sujada da shi. Wa qala lil musii salatihi, ya fada wa mutumin nan da yake bata sallarsa, yace idza sajadta famakkin li sujudika, idan ka nufin yin sujada ka tabbatar da sujadar ka ta cika, shine ta hanyar yin ababen da aka ambata baya. Wa fi riwayatin, a wata riwaya ko yace idza an, ka tabbatar da fuskarka da hannayenka akan kasa, hatta ya kuma inna kullu azmin, har ya kasance kowane kashi ya tsaya bayan ka yi sujada din, ba bai gama tsaya ba kana dagowa, sai ya tsaya a inda yake. Yunkura wadda ya sakamakon yin sujada da kai sujada kuma ka tsaya da ka natsu kenan, an gane ku? Ila mawdu'ihi, ya zuwa ga bigirarsa. Wa kana yaqulu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa la salata liman la yusibu anfahu min al-ard ma yusibu al-jabin, la salata liman la yusibu anfahu min al-ard ma yusibu al-jabin, wato babu sallah ga mutumin da hancinsa bai taba kasa ba irin yadda goshinsa ya taba kasa, kun fahimta ku? A ce idan ka zo sujada sai goshi da hanci sun taba kasa, ma'ana da zaka tsoro goshi kadai ya taba kasa, hanci bai taba ba, ka dage shi, annabi ce babu sallah kenan. Wato ka ga wannan ba karamin abu bane, ba kwarai da gaske, kowa ce gida kuma sai faɗa wa matarsa, to maza ba sa zuwa hajji balle sana mata a gida ba sa zuwa karatu kowa dai sai ya kokari iyalinsa da matansa da ƴaƴansa duk ya tabbatar haka suke su gida yadda annabi ce ai da annabi ya kore sallah yace ba sallah ga wanda bai haka ba eh yace la salata la annafiya lil jins da haka salata ya zanto haka maftu mansub la salata kaga ya kore nafi lil jins an fahimta ku to yanzu ai za ta baya kenan sai ta yi istighfari a tuba sai Allah ya yafi afallahu amma salat Allah ya yafi amma nan gaba idan mutum bayan ya je ci gaba da yi fa shi ma ya salla salata kuma a lokacin sai ya tashi ya sake yin akwai lokaci in lokaci ya wuce kuma ai babu ramuwa sai in kana da wani umarni sabo tunda ba wani umarni sabo kuma kai wanda kawan kan wannan gangantin ai ka san kai laifi sai kai ta istighfari kana tuba Allah ya yafi maka shi yasa ko wancan mutumin da Annabi ya gyara masa sallah dubarai rayuwarsa gaba ɗaya ba haka yake sallah ba amma rannan da yazo ya gama sallah sai yazo ce Annabi assalamu alaikum Annabi ce wa alaikum assalam wa rahmatullah irji fa salli fa innaka lam tusalli yace je ka saki sallah dan baka yi sallah ba shi ne suka ce ba jinsin sallah ya kore ba dan sallah ta yi ga gangan jikinta nan yazo amma lam tusalli salatan shar'iyatan sallah irin wadda shari'a take girinta da sunan sallah kai dai baka yi ba je ka saki sallah baka yi sallah ba yaje ya saki ya dawo Annabi ce baka yi ba har karo na uku sannan ya ce da Annabi wallazi ba a saka bil haqqi ma uhsinu ghayrahu na rantsi da wanda ya turo ka da gaskiya ba zan iya yin sallah da tafi wannan ba karshen kure a daka take nan a sallah sannan sai Annabi ya koya masa sallah to shine ake kira al musii salati a sakamakon koya masa sallah duk aka samu wannan riwayoyin da yau muke aiki da su to kaga da Annabi ya koya masa sai ce wa fa alzalika fi salatika kulliha ka aikata haka a dukkanin sallolinka waɗanne yake nufi wanda za su zo nan gaba ya ce ya rama ta baya bai ce ya rama ba dan lokacinsu ya wuce yanzu dai ta yi istighfari kenan Allah ya yafe masa bai san hukuncin ba dan haka wannan ya riga ya wuce wanda bai san hukuncin bai ji daga yau sallolinsa na baya sun riga sun wuce ana sa ran Allah ya karba wannan kuma shine amfanin zuwa makaranta yau ka je ka ji sabon abu gobe ka je ka ji sabon abu in har baka zuwa yau da gobe tun kana jin sun zama sababbi har sai ka zama kai sun zama yan gari a wajenka wanda baya zuwa makaranta da ka je ka faɗa sai ce tunda aka haife ni ban taɓa ji ba sai to tunda aka haife ka baka zuwa makaranta shi yasa baka ji ba shine kawai amsa da zaka ba mutum amma dan kawai baka taɓa ji ba ya zama hujja kenan Allah shi yafi mana kurakuran mu وكان يمكن ايضا ركبتيه واطراف قدميه هكذا كما النبي ينا تبتر da guyoyinsa wajen sujada wa atraf qadamaihi da gefan yatsunsa na hakafa qadam kafa kenan atraf qadamaihi shi wato gefan kafarsa wato yatsunsa kenan yastaqbilu bi sudur qadamaihi wa bi atraf asabihima alqibla wato kirjin kafarsa da kuma yatsun kafa din yana fuskantar alqibla da ina jin mun kwatanta wannan a darasin baya ko yadda har ma daddai kun gani ba sai na sake mai tawaye kuma wa yarissu aqibaihi annabi kuma yana hade duga dugansa to yau duk kun dora abin nan kaga ba zan iya kwatanta muku yadda yake nufi ba wa yarissu aqibaihi annabi yana hade duga dugansa wa yansibu rijlaihi yana kuma kafa wato ainihin kafafuwansa wa amara bihi kuma yayi umarni da haka din wa kana yaftiku asabi'ahuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karkatar da yatsunsa don su fuskanci alqibla to ya za a yi kenan wannan sai dai mai haka da wannan ko don ku gane ma'anan yarussu aqibaihi lokacin da yazo sujada dama yatsunsa haka zai yatsun kafa nan gurin shi ne sadar na kadam nan gurin kuma su ne asabe duka da yatsun haka za su yi da juna haka ya kasance sun ka zama da kibla to da ya ce wa yarusu aqibaihi dugadugansu za su haɗe da juna ne haka ba haka za ka ware wannan kafa ta yi haka ba haka za su haɗe da juna ka'idar kenan yarusu aqibaihi kenan kun gane ko yatsun sun kalla alqibla kuma duddugen da sun haɗe me da juna a lokacin sujada za su haɗe da juna don gashi wannan hadisin ya nuna wa yarsu akibaihi, kuma Aisha take cewa na nemi annabi na rasa wata rana da daddare, na lalubashi na lalubashi a ɗakinarsa inda yake can, ashe yana wani sako yana qiyamul layli, tace fa waqa'at yadi ala akibaihi ko ala qadamihi, tace sai hannuna ta fada kan duddigensa biyu, sai suka ce babu yanda za a yi hannunta ya fada kan duddigensa biyu sai in me suna hade, in a waje suke fa ba zai yi ba. Fa waqa'at yadi ala fakhizai wa huwa sajid, alhalin yana cikin sujada. هذه سبعة آباء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها ودنن سوني دبي غدابك واند النبي كسن تينا سجودا أكنس الكفاني تافكن هنو بيو والركبتاني دغيوي بيو والقدماني دكففو بيو والجبهة والأنف دغوشيد هنتي وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد annabi ya mayar da gabbai guda biyun kanshi wato goshi da hanci ka udwin wahidin fi sujudi, ana kirga su a matsayin gaba ɗaya ne a cikin sujuda, kun gane ko, haythu qala, yayin da yace umirtu an asjuda, an umarce ni in yi sujuda, wa fi riwayatin umirna an nasjuda, a wata riwaya an umarce mu yi sujuda, ala sab'i a'zumin, a bisa ga kasusuwa, ana idan an ce kashi ba wai kashi zallansa ba, a bisa ga gabbai guda bakwai, alal jabahati, yace akan goshi, wa ashara bi yadihi ala anfihi, sai da ya tashi nuna goshi sai nuna har hancinsa, alal jabahati yace alal jabahati sai nuna goshinsa da hancinsa a haɗa da juna haka, alal jabahati ya nuna har me har hanci, sai wannan ya nuna da goshi da hanci, wato a ka'ida a cikin sallah ana kirga su a matsayin me gaba ɗaya, kamar yadda da kai da kunnuwa a cikin alwala ana kirga su a matsayin me a matsayin gaba daya, abinda ake wa kunne shi ake wa me kai, domin kai ana shafa ne kuma kunne ma ana shafa ne, ruwan da aka taba aka shafi kunne kuma a kai da shi ne kuma za a yi me ba wani sijilizul mai ba sai an sake sabunta ruwa ba, sannan hukuncin shafar kai shine farilla ku, to haka hukuncin me safar kunne da annabi ya ce al-udhunani min ar-ra's, wato kaga wannan a babin alwala gaba ɗaya ce kunne da kunnuwa guda biyu da kai, kamar yadda kuma a babin sallah gaba ɗaya ce goshi da kuma hanci ana kirgasa matsayin gaba ɗaya, wa ashara bi yadihi ala anfihi, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna zuwa ga hancinsa, wal yadaini, sannan kuma sai ya ce wal yadaini, wa fi lafzin a wata riwaya al-kaffaini tafukan hannu biyu, wa rukubataini da guyoyi guda biyu, wa atraful qadamaini da gefen kafafu guda biyu, wa la nakfitu thiyaba wash-shi'ra, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kar mu kulle athiyaba tufafi wash-shi'ra, haka kar mu kulle gashi, ai mu ba sai an ce kar mu kulle gashin ba, ina gashin yake, ana magana da larabawa waɗanda suke yawan da yawan gashi, to waɗansunsu idan sun zo yin sujada yayin da suka faɗi yin sujada sai gashin kansu ya zubo har ƙasa, to sai suke kulle shi don saboda me kar ya zubo, sai annabi ce su kyale gashin shi ma ya yi sujada, ƙarin lada ne shi ne ma'anar kara kulle gashi, idan suna da gashi da yawa an tashi dukan gashin sa yana kulle, yana rufe ma gaba ɗaya, ana magana yana rufe ma gaba ɗaya, idan ya ce wala na kafita siyaba, kar mu tattare tufafi wa shi'ira da kuma gashi, wato bari ga ma kar ka sabe ta ka sake ta ita ma, kaga kenan bai kamata mutum ya yi sallah da zanzaro ba, sallah da zanzaro ka tsoke kai zanzaro ba ka tattare riga ba, wala nakfitu thiyaba, kar mu tattare riga, haka aka ce masa kete, sai dai in ka za ta harde kaga fadi ka dai mata yan dabarun da abin nan, saboda tufafin naka yayin da ka je sujada suka fadi kasa suka zube, wannan kuma wani abu ne na karin ladan ka kai kanka, kamar yadda in kana da yawan gashi kaman Balarabe kaje sujada kuma ya zubo shi ma karin lada ne, dan haka annabi ce kar ku tattare su, ku kyale su yadda suke gashin kai, ku kyale shi yadda yake riga, ku kyale shi. Kaga wannan yake nuna suffar musulmi shine ma ba sa yin kulkubo sai sun je aikin haji ko sun je umara, wannan muhallikin ru'usa kuma muqassirina, amma haka ba aikin haji babu umara kai kulkubo, sifar ce ta khawarij. Haka annabi faɗi suffar cikin Bukhari, shi yana daga cikin suffar su za su yi kulkubo khawarij. Waɗansu mutane da suka zo suka kafirta waɗansu cikin sahabbai, suka kafirta Ali bin Abi Talib, suka kafirta waye, su suna ganin suna da zafin addini da yawa, sun wuce inda addinin yake a tsaya. Idan mutum yana damuwar sa ne, wannan kuma ya uzuri ne, ko yana makarantar ƴan sanda ko wannan ai duk uzuri ne. Amma ana nufin babu uzuri haka kawai, amma inda uzuri ka suke babu komai. Ba an kawo mutum makwarkwata ta yi masa yawa a aikin haji ma an haramta, ana cikin aikin haji kafin ka je ƙarshe an haramta ka aske kanka, amma annabi ya ce aske kanka kai fidiya. To kaga wannan mai uzuri ne ai. To haka idan mutum nan saboda kwarkwata ta dame shi a kako, yana da amo sani ko yana da wata matsala da sai ya aske, wannan uzuri ne. Amma haka kawai ana zaman lafiya ka aske kanka dan me? Wannan mun sha faɗa tuntuni, maganar gemu an sha faɗa tuntuni, wala nakfitu siyaba wa shi'ra, to shi ne malai yake cewa daga lamba ta ƙasa, aina dhummuha wa nahmiha min al-intishari yuridu jam'a thawbi wa shi'r bil yadayni inda ruku'i. Kar mu tattare gashin kanmu da hannu, kar mu tattare tufafinmu da hannu inda ruku'i wa sujudi, yayin da zamu zo yin sujuda ko ruku'i. Nihaya qultu, Albani yace, walaysa hadha an-nahyu khassan bi hali salati, wannan hannu fa ba wai a cikin sallah kadai ba, bal law kaffa sha'ruhu wa thabahu qabla salati thumma dakhala fiha kadhalika. Kar mutun yayi dabara kafin ya shiga sallah ya tattare gashin nashi ko ya tattare rigar ya daure ta, kar ka dauka sai ka shiga ne aka hana kai in rigar ta zami ko kafin ka fita ne. Abinda Albani ke nufi kenan, yace shamalahun nahyi inda jumhurul ulama, yace a wurin mafi yawan malamai hani duk ya shafi wannan. Wa yayyiduhu nahyuhu sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajul wa huwa aqsun sha'ruhu kama yati, annabi ya hana mutum yayi sallah yana mai kulle gashin kansa, kamar yadda bayani zai zo nan gaba, an gane ku. Wa kana yaqulu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa, idza sajada al-abdu sajada ma'ahu sab'atu aradin, idan ba waye nufin yin sujuda to zaka samu gabbai guda bakwai ne suke yin sujuda tare da shi. Arab jam'u adakin, adakin jam'u irbin bi kasr alhamzati wa sukun arru wa sukun arra'i, wajhuhu wa kaffahu wa rukbatahu wa qadamahu. Wajhuhu sai yace fuskar sa, ai makon yace goshi, idan aka ce fuska kaga da goshi da hanci kenan. Wa kaffahu da tafukan hannunsa biyu, wa rukbatahu da gwiwoyin sa, wa qadamahu da kuma kafafunsa. Wannan Imam Muslim da Abu Awana da Ibn Hibban suka rawaito. Wa qala fi rajulin salla wa ra'suhu maqusun min wara'i, annabi ya faɗa ga mu wani mutum yayi sallah wanda gashin kansa ya tattare shi ya tura shi bayan sa haka, dan gashin yana zubowa shi sai yake damuwa dan mai gashin sa ke zubowa gaba in ya je sujuda, sai tattara gashin kan ya tura shi baya haka. Da annabi gashin sai ce, inna ma masalu haza masalu alladhi yusalli wa huwa maktufun, kwatankwacin wannan kwatankwacin mutumin da yake yin sallah yana mai daure da hannayensa. Kaga yayi lit dai, idan ka zo yin sallah ai zaka dora hannun dama kan nagu ne haka, to idan kai sallah kai haka da hannayenka kamar yadda su baya, ba kai laifi ba. To annabi ya kwatanta wanda zai tutture gashin sa yadda shi baya kamar wanda zai tutture hannayensa, dan maktu shine wanda ya sanya hannunsa guda biyu a baya haka. Wato kwatankwacin sai kenan wajen rashin yin sallah irin ta, wato wajen sallar ta samu nakasu bata cika ba kamar yadda annabi ya umarni ayi. Ai madhfurun wa maftulun, da yace wannan maqus din yana nufin madhfur, wa ya kulle gashin kan nasa, maftulun ya tufka shi dan ya hana shi zuba. Qala ibn al-asir yace wa ma'al hadith, ma'anan dai wannan hadisi shine annahu idza kana sha'ruhu koyi mun abin nan idan nabin nan na ce wala na kitufu ya ba wa sha'ara na ce ko kowa shi'ira ga sun ce mutun ya manta wa sha'ar ash-sha'ar da fata shin shine daidai domin ash-shi'r da yawa shine kasara ya zama waka shine fisk Abdulhamid fisk Allah ya kansa da gafara yake zagin madansu malaman azhar da rigima ta hada su yace zalika allazi la yumayizu bayna ash-shi'ri wash-sha'ri yace gashi malabi a jami'a amma ba ya ban mutu tsakanin ash-shi'r da ash-sha'ar to kada ash-shi'r waka kenan amma allamnahu ash-shi'ra aha ash-sha'r kuma shine gashi amma saboda abin nan wani lokacin sai bakin mutun ya kubuce fadi ba abin da ba shi ke dafi ba yace idza kana sha'ruhu manshuran idan gashin sa ya zanto a barbaje saqata ala al-ard inda sujudi to zaka samu gashin nasa ya fado kan kasa lokacin da yake sujuda fayuta sahibihi thawaba sujudi bihi sai abaya mutun ladan yayi sujuda da gashin sa kuma wa idza kana maqusan idan ko gashin yana tattare a baya ya tufka shi fara fi ma'ana ma lam yasjud sai zanto ma'ana sa bai sujuda da wannan gashin ba wa shabbahu bil maktufi annabi ya kwatanta shi da al maktuf muwai al maktuf wa huwa al mashdud li yadaini shine wanda hannayensa guda biyu suke daure la'annahuma la yaqa'ani ala al ard fi sujud yanzu kaga mutumin da hannayensa guda biyu suke daure a baya haka zai yi sujuda da su to kaga bai samu ladan yin sujuda da su kenan tunda bai da su ba an gane ko to haka wanda gashin sa na iya zubowa yana shi zubowa shi ma kamar wannan yake kenan ya hana kansa samun ladan da ya kamata a samu da wannan gashin da gashin ya fadi kan kasa wa qala aidan zalika kiful shaytani bayan annabi ya ce kwatankwacin wanda yake tattare gashin kansa ya hana shi zuba a kasa wajen sujada kwatankwacin sa kwatankwacin wanda ya daure hannayensa ya hana hannayensa yin sujada ko wa qala sai kuma yace kuma dai yace zalika kiful shaytani wannan shine rabon shaytan ma'ana hana gashin zuba kasa ka shaytan ne ya wuce maka wani rabo da ya kamata ka samu na ladar da baka samu ba yani ma'aqidu shaytani ko kuma wannan kulle gashin sai zanto wannan shaytan ne ingiza mutun ya kulle gashin yani maghrizu dhafriki yana nufin matattarar turin gashin kan nasa wa kana la yaftarishu zira'ihi idan annabi yazo yin sujuda baya shimfada zira'in hannuwansa shimfada zira'i shine mutun ya haka sujuda ta yadda zira'in hannunsa yana kan kasa annabi ya hana yin haka za ka dage shi daga kasa sai tafin hannu kawai zai taba kasa amma zira'i ba zai taba kasa ba shine la yaftarishu zira'ihi bal kana yarfa'uhuma 'anil ardi yana dage zira'insa biyu gabarin kasa wa yuba'iduhuma 'an janbayhi kuma annabi yana nesantar da su gabarin hakarkarinsa wato yadda baya shimfada zira'i akan kasa haka kuma baya matsi hannayensa su hadu da hakarkari hannun dama hakarkarin dama hannun hagu bayan haka lalle yana nesantar da su da juna hannaye su yi haka su miƙe su karsa alƙibla zira'i baya kan kasa kuma dantsanka baya kusa da hakarkarinka ka dan nesantar da su da juna to waye zai kwatanta mana kun ga wannan ba zai kwatantu ba kan nan gurin sai mutun ya fado ayi ku kun dai fahimta ko dai ba kwatanta ba kun dai fahimta kada dantsanka su haɗe da juna خلاص hatta yabdu wa bayada ibtayhi min wara'ihi annabi yakan yi haka har kyallin hamatarsa ya rinka bayyana daga bayansa in mutun na zauna a bayansa sai ya ga kyallin hamatarsa sallallahu alaihi wa sallam kuma wani ya ce saboda su can galibi ba riga suke sawa ba suna sa izar ne da rida izar shine zanin da zaka daura a kasanka ko gunka rida kuma da zaka daura kan kafadunka to kaga in kai sujira tunda ba riga bace ai ba zai rufe na dinka ba ai ya ganin kyallin wannan dinka amma zai dan mutun ya sujira waye za ga kyallin abin tunda kowa riga yake sawa wa hatta law anna bahamatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat kajifa yadda annabi ke nesantar da damatsunsa ba sa haɗewa da haƙarƙari in ya zo sujuda yanayin hakan ta yadda da za a ce bahama ita ce wato kamar a tinkiya sabuwar haihuwa ko akuya sabuwar haihuwa za ta zo ta wuce ta ƙarƙashinsa za ta iya wucewa kun fahimta da kyau lokacin da yake cikin sujuda ya ɗora hannayensa a kan ƙasa goshinsa na kan ƙasa kaga ya nesantar da cikinsa da ƙirjinsa haka dantsansa baya kusa da haƙarƙarinsa ya ɗage zira'insa bai haɗe su da ƙasa ba ta yadda inda za a koro yar akuya karamar sabon haihuwa za ta iya wucewa ta tsakiyarsa sallallahu alaihi wasallam. To kowa je gida sai ta kwatantawa shi kadai har mutum ya iya fattakullaha mastatatum, dole ne za ka ga Allah yawa wani muwafaka ya fi wani iyawa, wani ya fi wani iyawa, amma abinda ake so ka kwatanta abinda annabi ce yi 100% ba wanda yake da wannan tabbacin, shi ma annabi bai kallafa ma ba 100%. Abinda yake ma amartukum bihi fa'atu minhu mustafa'atu, shi yasa idan wani zo ce sai ya auna da tape sai ya yi kaza dan dago nan gurin ya daga cikin ka daga sarki dagawa har sai ka iya, wannan kallafa ka wani abun nan shine tashadduzi a cikin addini wanda yake babu wani hujja akai. Annabi ce ma amartukum bihi fa'atu minhu mustafa'atu, to wajen yin wannan kakalan dago kanka dago nan gurin dago can molake can gurin har sai mutun ya fice daga addini, lokacin sallah ya wuce ba kai ba kana ta aula aune ko da tape ko da rabu. Amma mutum ya yi iyakacin kokarin sa ga ya kwatanta sallar sa da ta annabi. Wa kana yubaligu fi zalika, annabi ya kasance yana zurfafawa wajen haka din, hatta qala ba'du ashabihi, har wani daga cikin sahabban sa yake cewa in kunna lana'awi li rasulillahi sallallahu alaihi da hannayensa gabarin hakarkarinsa biyu yayin da ya zo sujuda, har tausaya masa muke yadda yake kokarin ya ga ya kwatanta abin sallallahu alaihi wasallam. In kunna lana'awi, in din nan mukhaffafatun an sakila, innahu kunna lana'awi, wa kana ya'muru bi zalika fa yaqulu, annabi ya kasance yana umarni da haka sai ka ji ya ce idza sajada fadaka faika warfa mirfaqika, idan ka tashi sujuda fadaka faika, dora tafukan hannunka guda biyu kan kasa, warfa mirfaqika, dage mirfaq dinka shine gwiwar hannu kar su hadu da kasa, dage su haka ka raba su da kasa, wannan yana nufin hazra'i kenan. Wa yaqulu la tu'ita dalusi sujudi, kuyi kokarin daidaituwa cikin sujuda, wala yabsutu ahadukum zira'aihim bisata wa fi lafdin kama yabsutul kalbu, wato yace kar ɗaya daga cikin ku ya shimfida zira'in sa akan kasa irin shimfidawar kare, ko kamar yadda kare yake shimfida zira'in sa, kaga kare idan ya zo ba haka yake mika ta kafarsa ba, annabi ce kar ku yi haka. Shine Ibn al-Qayyim cikin Zadul Ma'ad yake cewa annabi ya hana mu yin kamanceceniya da dabba a halin sallah, ya ta hana min kamanceceniya da dabbobi, da za ka je sujuda ce la yabruku ahadukum kama yabrukul ba'ir, nan kuma yace wala yabsutu zira'ihi kama yabsutul kalbu, yace kuma wala yanquru nuqratad diq, a can kamar yadda magaranta baya kar mutum ya rinka goton kurciya kamar yadda kaza take in tana neman abinci, kaga dai yana mimi kamar sai ne da sallah, to wani sai ka zama ya gaba ɗaya yayi kama da wannan ta ko ina, yazo su jira bai yadda annabi ya ce ba, yazo wajen hannaye shi buɗa su a ƙasa, yazo kuma Allahu akbar Allahu akbar Allah nuqratad diq, duk abinda annabi ya hana shi kuma ya yi. Shi ne Ibn al-Qayyim ke cewa matukar kana so ka yi sallah ta yadda baka yi kama da dabba ba, shi ne ka yi mai ka yi yadda annabi ya ce, yace da zaran ka koyi sallah daga taskar annabta to za ka yi ta baka yi kama da dabba ba, saboda halin ruku'i da halin sujuda wani matsayi ne dan adam ke samun kansa, in ba dan ibada ba mai zai kai wannan, wani matsayi ne dan adam ke samun kansa na ibada, duk da cewa ibada ta kawo maka wani abu da za ka yi kama da dabba, amma ta aka hana ka siffofin dabbobin ta yadda ka yi kuma kana nan a matsayinka na bil adama, saboda dan adam ko da wani lokaci na nan a matsayin dan adam tunsa a matsayin abin karramawa, walaqad karramna bani adama, an fahimta ku? Wa fi lafzin akhar, wato la yabsutu ahadukum zira'aihi in bisatal kalbi, ko ka ce la yabsutu ahadukum zira'aihi kama yabsutul kalbu, wa fi lafzin akhar wa hadithin akhar, a wani hadithin daban da lafazin daban, la yaftarish ahadukum zira'aihi iftirashal kalbi, kar ɗayan ku shimfida zira'in sa biyu irin yadda kare yake shimfida zira'in sa, wa kana yaqulu, annabi yana cewa la tabsut zira'aika bassas sab'i, kada ka shimfida zira'in ka kamar yadda dabba ke yi, wadda'im ala rahataika wa tajafi an dabu'aika fa innaka idza fa'alta zalika sajada kullu 'udwin minka ma'aka, yace wadda'im ala rahataika, ka dogara akan tafukan hannunka guda biyu. Raha shine tafin hannu, raha tani ya zama kaffani kenan, al-kaffani. Waddai mu ala rahataika, ka dogara kan tafukan hannunka guda biyu. Watajafi an babu aika, nesantar da dama tsanka kar su hadu da hakarkari. Shine an babu aika. Ay taba'at an babu aika, wa fi nihaya adabu bi sukun al-ba'i ko adabu wasf al-abd shine tsakiyar wato dan tsakiyar. Babu fa innaka idhafu alta zalika, yace idan har ka dogara kan tafukan hannunka biyu kuma ka nesantar da damatsanka ba tare da sun hade da hakarkarinka ba, in ka aikata haka sajada kullu udwin minka ma'aka, kowace gaba da ke tare da kai zaka samu ita ma ta yi sujada. Wato kenan inda zaka shimfida zira'inka tafukan hannunka sun yi sujada, saboda a lokacin nan baka bayar da wani nauyin jikinka ga tafukan hannunka ba. Amma yayin da ka dake fa kaga tafukan hannunka sun yi ne sujada, dan ka bayar da wani nauyi naka ga tafukan hannunka. Yawwa, wujubu tumanina fi sujudi, wajibcin samun nutsuwa a cikin sujada. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya'muru bi itmamir ruku'i was sujudi wa yadribu liman la yaf'alu dhalika masalal ja'i ya'kulu at-tamrata wat-tamrataini la tughniyani anhu shay'a wa kana yaqulu fihi innahu min aswa'in nasi sarikatan. Wajibcin samun nutsuwa a cikin sujuda. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama ya'muru bi itmamir ruku'i was sujud, annabi ya kasance yana yin umarni da cika ruku'i kamar yadda yake umarni da cika sujuda. Wa yadribu liman la yaf'alu dhalika masalal ja'i, mutumin da baya aikata haka din, baya cika ruku'i baya cika sujuda, annabi ya buga misalin sa cewa kamar mai jin yunwa ne. Ya'kulu at-tamrata wat-tamrataini, yaci dabino ɗaya ko biyu, la tughniyani anhu shay'a, ba ta hana shi jin yunwa. To haka shi ma wanda baya cika ruku'i baya cika sujuda, wannan kamar bai yi sallah bane ba. Yanda wancan bai magance yunwa ba, haka wannan ko bai yi sallah ba kenan. Wa kana yaqulu fihi, annabi yana cewa game da mutumin da wannan shine matsayinsa, innahu min aswa'in nasi sariqatan, shine mafi munin mutane wajen iya sata. Wanda yafi kowa sata shine mai sace sallarsa. Sahabbai suka ce ya zai sace sallarsa, yace baya cika ruku'i baya cika sujuda, ya zama barawan sata. Barawan da ba a masa haddi, barawan sallah kenan ko? Yafi kowa iya sata wanda yake sace sallarsa kenan. Barawan da babu haddi a kansa, sai dai can azaba tana jiransa, dan yayi sakaci da sallah. Wa kana yahkumu bi butlani salati man la yuqima sulbahu fi ruku'i was sujudi, annabi ya zartar da hukuncin cewa mutumin da bai mekar da gadan bayansa ba, bai mekar da gadan bayansa ba cikin ruku'i da sujuda, cewa sallarsa ta lalace. Kama sabaka tafsiluhu fi ruku'i, kama yadda bayanin haka fillah ya gabata cikin babin ruku'i. Wa amara al-musi'a salatihi bil itmi'nan fi sujudi, annabi ya umarci mutumin da yake mona na sallarsa din nan cewa ya rinka nutsuwa a cikin sujuda, kama taqaddama fi awwal al-bab, kamar yadda ya riga ya gabata a farkon wannan babu. Matashiyar magana ta gaba a zikarun sujudi, to amma tana da jan tsawo, ba za mu iya samun daman kammala ta ba, don haka sai mu dakata a haka. Abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum. Dar farko yana cewa shin ko sallah tana inganta idan mutum ya yi ta da irin singlet ɗin nan mara hannu? Wanda ya yi sallah da singlet wanda take ba mai hannu ɗin nan ba, gaskiya sallar sa ba ta inganta ba. Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kar ɗayanku ya kuskure ya yi sallah har hali kafaɗinsa guda biyu suna buɗe babu wani abu a kansu. Don haka wajibi ne ga masallaci ya tabbatar ya suturce kafaɗinsa guda biyu, ko da riga ko da zani ko ma da menene wanda zai sa ya rufe kafaɗinsa guda biyu. Matakar bai haka mata sallar sa ba ta yi ba. Wannan hadisi na nan cikin Sahih Bukhari. An fahimta ku? Kunga kenan akwai bambanci tsakanin al'auran mutum cikin sallah da kuma al'auran mutum a wajen sallah. Dan a cikin idan mutum na wajen sallah, abin da yake al'aura tattare da namiji shine daga wuwa zuwa cibiya. Nan gurin da al'aura, idan ya rufe nan ya rufe al'aura, sauran gurin ba al'aura bane ba. To amma a cikin sallah kuma dole sai mutum ya rufe kafadunsa. matukar yana so ya tabbatar ya rufe al'aurarsa kenan. An bayyana ku sai in ba hali wanda yake ba mu fatan musulmi ya samu kansa cikin talaucin da har abin da zai rufe kafadunsa zai samu ba, amma kaddara inda zai samu kansa a wannan matsayin babu yadda zai sallar ta yi dan wannan lokacin ba da istifa'a. An gane ku? Kar kuma ta cewa dan idan kar wani kuma ya ce to idan ya sa singlet wanda take mai hannu fa wanda za ta rufe kafadunsa, a lokacin nan sai mutum ya rufe abinda shari'a ta nuna wajibi ne ya rufe. Sai dai kuma yin sallah da singlet ita kadai ko musamman da wando wanda yake mai matsayin mutum zai iya bayyana da al'auran mutum, shi kuma wannan wani haramun din ne daban. Da yawa daga cikin matasa za ga mutum na sallah da wando wanda yake matsatsi, riga gajeruwa wadda take ita ma matsatsiya, ko ya yi zanzaro ma da ita da sauransu. A gaskiya bai halatta mutum ya salla a irin wannan matsayin ba. Ba a san mutum ya salla da tufafin da yake mai shara-shara wanda zai rinka bayyana jikinsa, ko da wanda yake ainihin gashi yana da kauri amma ya matse ka da yawa kuma yana bayyana al'auranka, ko da wanda yake gajere wanda zai rika barin mutum ka ga duwawunsa duk gasu ana ganin daidin jikinsa gaba daya, wannan bai halatta ba. Malamai sun faɗa kara kan haka, don haka ya kamata mutum ya kiyaye. Ita sallah abin da ake so ka yi ta a cikin hali mafi kamala, don haka Allah ya ce ya bani adama kuzu zinatakum inda kulli masjid. An ga Abdullahi dan Umar in zashi masallaci sai ya ado wata sabuwar riga sai ya sa. Aka ce saboda me? Yace a to kana yi wa mutane ado ballantana za ka yi munajati tsakaninka da Ubangijinka, ai shi mutuncinta ka yi ado. Da haka sai mutum ya sa riga ta kamala, kaya masu kyau, ya fesa turare don a rinka jin kanshin a masallaci ka samu lada, ya tsaftace haƙoransa musamman idan mutum zai zo sallan asuba, don kar ya kasance ya tashi daga barci bakinsa na wari waɗansu na cutuwa, wannan duk na cikin abin da mutum zai samu zunubi a kai ba tare da ya sani ba. Ya kamata mutum ya kiyaye. Shi yasa aka hana ka cin tafarnuwa, aka hana ka cin albasa, saboda mala'iku na cutuwa suka ce idan har ka ci wannan ma'ana kar ka zo masallaci, kaga za ka yi asaran jam'i kenan. Ba a haramta maka cin su ba a lokacin da ba na zuwa masallaci ba, amma yanzu ka zo masallaci kar ka ci, matakar ka ci ko ba za ka zo masallaci ba. Annabi ce la'anna mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam, dan ba wai mutane kawai za su cutu a sahu ba, hatta mala'iku suna cutuwa da wannan warin bakinka. To shine malamai suke cewa ba sai tafarnuwa da albasa ba, dukkan wani sinadari da zaka sa a bakinka wanda zai gadar da warin bakinka, to lalle idan zaka je sallah ka tsaftace bakinka ko da man goge hakori ko da itace ko da menene, ka tabbatar ka tsaftace sai da ba zaka cutar da wani ba da warin. To duk wannan daga cikin adab da musulmai yau muke suka ci da shi da dama, musamman wajen lokacin sallan asuba. Sallan asuba ai kawai kowa da rigar bacci, galibin mutane da rigar bacci suke zuwa sallan asuba. Sai mutum ya samu babbar riga da wani ɗan gajeren wando kai gashin kansa bai taje ba, wai ai sallah zai zo. Menayin ado dan za a zo sallah. Haka da babbar riga ko jamfa babu. Da Allahu akbar abba da Allah. Ai rashin tsarin yayi yawa matuƙa kwarai da gaske. Ya zama wajibi. Lokacin dawafi ne kawai ake barin ka faɗa abu, da sauran lokuta kuma ihramin ka daina kan kafaɗinka. Mutane ne ba su sani ba da mutum ya je sai ya bar kafaɗinsa kullum har ya gama aikin hajji kafaɗinsa zama mana buɗe. A lokacin dawafi ne kawai ake yin wannan, da ka gama dawafi sai ka rufe ko ina da ko ina. Wannan yake cewa maganar waɗansu kurakurai da za su iya faruwa a cikin sallah da aka ce an yafe idan mutum bai sani ba, shin wannan yafewar takan shafi mutumin da yake kokarin neman ilimi ya gahilci abin ne daga baya ya sani shine aka yafe masa na baya, ko kuma wannan garabasa kowa zai same ta koda wanda baya zuwa makaranta? Ai ka san akwai bambanci da juna. Shi fa musulmin da baya zuwa makaranta bai dai zo koyi addinin musulunci ba, kawai yana yi a matsayin gado, kaddara ta sa an haife shi garin musulmai, ko sai yake da ridda kai yana cikin ababai na ridda da waɗansu malaman tauhidi suka ambata, shine al-iradu an dinillahi ta'ala. Mutum ya kawar da kai ga addini, la ya ta'allamuhu, baya koyansa kuma bai damu da shi ba, kawai yadda ya ga dama yake. Wani yanki ne da ke sa mutum ya ridda, saboda duk shekarunka don mulkinka sai ka koyi ilimi, in baka koya ba za ka iya ba. kuma yanzu kai da zaka koyi addinin Allah din nan ka zo ka gaskantar da kai, ba wanda kake karatun baka gaskantar da kai fa wurin sa ba, kana gaskantar da kai ga Allah ne, dan inda hirar duniya zai maka yabe sa ba kafin shi iyawa. Da maganar siyasar duniya ce kwarar kasuwanci kila kafin shi iyawa. Ya ce Allah, ya ce annabi, ya ce ne sai samu falala a kanka. A lokacin nan ka risuna ma faɗin Allah ne da faɗin manzansa. Allah ko ya isa ka risuna masa ko kai waye? To amma abin da waɗansu ba su fahimta ke, idan zai je karatun sai tambaya su wane a wajen. Yan akwai sa'anninsa wanda sun isa ko ta fuskar shekaru ko mukami ko kuɗi ko dukiya zai je, in babu kuma ba zai je ba. Ya zama shirme kenan. Kuma kamar yadda na faɗa muku, wallahi duk wanda baya zuwa makaranta har kullum da tafiyarsa akan titi da maganar shi da hirarsa da mutane, wallahi komai yake sai ka ci gyararsa. Kawai da ɓalo za ka gani gashi nan gurin, kawai gashi nan gurin. Ina kuma yana ganin shi gogaggen ɗan siyasa ne, gogaggen mai kuɗi ne, soja ne, ɗan sanda ne, ko ma wace ce shi, wallahi matukar baya zuwa inda ake cewa Allah ce, annabi ya ce, wallahi za a gan shi dolo. Abin da ya kamata kowa ya fahimta, ya kasa fahimta kansa a kulla, wallahi tallahi tafiya yake, wallahi ka san bai iya ba, gaisawa da jama'a bai iya ba. Assalamu alaikum, lafiya ba rahama ba abin da lafiya sanin ku ne, lafiya me zaki haka haba da Allah, wallahi haka za gani. Wai dan saboda shi babba ne ko mai mukami ne ko mai kuɗi ne, shikenan duk sauran sun zama kara. In yana zuwa karatu zai tuna cewa duk kuɗinsa, duk mulkinsa, duk mukamin da yake da shi a duniya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin bayin Allah akwai wanda yake inda zai rantsuwa sai Allah ya barantar da rantsuwarsa, amma idan ya zo kofa za a ce kai tsayanan karka shigo saboda wulakantaccen tufafi da yake ciki, amma ga matsayinsa wajen Allah, ga babban matsayinsa wajen Allah, in yana zuwa karatu zai ji haka. Zai ji an ce wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takrika al arda wa lan tablugha al jibala tula. Zai ji an ce kullu nafsin dha'iqatul maut. Zai ji an ce kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Zai ji an ce haka zai ta ji, zai ta jin ababai da dama waɗanda alal aqalli in ya ji goma ya aiki da biyu da uku za su gyara shi, in ya ji goma ya dan tafi biyu uku ya aiki da su za su gyara shi. Amma wanda baya zuwa karatu ai shirman sa yayyawa kwarai da gaske. Dan haka duk wata garabasa da aka ce an yafewa mutum kan abin da yayi bisa rashin sani, ana magana ga wanda yana neman karatu, karatunsa ne bai kai wajen ba, yayi tayin kwaba daga baya sai karatunsa ya je wurin, sai ya ci gaba da gyara daga nan na baya an yafe masa. Amma duk wanda yake haka kawai zaune gari banza, wanda baya zuwa karatu, ba wani magana a yafe masa, baya da wani uzuri. Qur'ani na tikiransa yake zuwa kuma wani uzuri zaka bashi? Duk mutumin da ya wannan da jahilci ba a bai uzurin jahilcinsa irin wannan. Inda a ce gari mutum ne wanda yake zaune a karkara, babu malami, baya da halin da zai je birni, in ya je birni baya da masauki, baya da kaza, baya da kaza, to wannan yana samun uzuri. Ko da malami suna yin bayani akan wannan. Shi yasa mazauna karkara ake musu hukunce-hukuncensu daban, ko fatawa ne malamai za ga mutanen karkara suna musu daban. Idan mutumin cikin gari ne sai ga annabi ya tsananta masa, in mutumin karkara zo sai annabi ya rinka sassauta masa a hankali. Mutumin cikin gari idan ya laifi saboda kullum yana inda ake karatu sai ga annabi bai sassauta masa ba. Amma da mutumin kawai ya zo cikin masallaci ya daure raƙumansa ya tsaya a tsaye cikin masallaci ya fitsari, za a dake shi annabi ya ce ku kyale shi, ku ɗebo ruwa ku zuba a wajen. Daga kawai yake ba a karatu. Da magariba ta yi shi kenan kuma. Ko dai mutum ya tafi wajen lado, ko ya tafi wajen dara, ko ya tafi menene, duk dare shi kuma karfe 10 kuma dare yayi. Kai barci har ka gaji, ba zikiri, ba salatin annabi. Barci mutumin kawai sai barcin awa 11 lafiyayyen barci. Daga yin magariba yanzu a wani garin dare yayi. Ba karar mota, ba lantarki, ba komai. Ba kuma inda zaka, kuma a ce an fara ruwa daga yanzu ne za ka yi, ka yi bacci ka gaji kuma babu kiyamun laili, babu zikiri, wannan sai ka bashi uzuri. Musa annabi da kansa ya faɗa cikin hadisi ya ce man sakana labadi ya tajafa wa man ittaba'a sayda zafan wa man dakhala ala sultani futin. Yace dukkan wanda ya zauna a karkara, yace to zaka same shi da kaushin zuciya. A iya samun dadaiku masu taushin ta, amma dai galibi shine zaka same su da kaushin zuciya. Yace duk wanda yake bin farauta, yau ya guzo mu gobe ya bi barewa, yace sai kaga zama gafalalle. Yace duk wanda yake kai kawo a fada, to sai an fitine shi cikin addinin sa.
kullum kana ofishin komishina ko minista ko shugaban kasa ko kana fadar sarki, to ba ka yi hankali ba, sai an fitine ka cikin addininka. Ba za a nemi shawaran ka ba in za a zartar da doka. In an zarta a ce to aka mukalla, sai ku taimaka wajen aiwa mutane bayani su fahimta. Haji masu mulki suke da wannan tsiyar. Lokacin da za a zartar da doka babu kai, yo ai kai malam ne, me ka sani cikin kuma harkokin kasa. In an gama bayani ana jin tsoron mutane su ya ce to sai a taimaka da addu'a ga dai abubuwan da aka zartar, kuma mutane sai an yi musu bayani ko sa fahimta. To a lokacin da sai kai ta tunani wace aya za ka samu ka dan karkata ka dace da dokar. Ya kamata kafin dokar ne za a yi tunanin aya, sai a tsuro doka karkashin mai aya. Yanzu an riga an kafa doka, kuma ana son lalle aya ta goyi bayan doka ta yi aiki. Wai du'a'ul istiftahi ya shafi mai sallah shi kadai ne ko kuma yaya? Mai du'a'ul istiftahi addu'ar bude sallah kenan, ya shafi mai sallah shi kadai da mai tare da liman da kuma shi liman kansa, kowa zai du'a'ul istiftahi. Kowa dukkan masallaci zai du'a'ul istiftahi. An fahimta ku? Sai fa in limamin ka baya yi daga zuwa ya shiga cikin karatun Fatiha kai tsaye a cikin karatun bayyane, to anan gurin wajibcin sauraron karatun Qur'ani ya fi ƙarfi sama da kai du'a ul istiftahi, tunda ita ba wajibi ba cikin sallah. Amma in ana karatun Qur'ani ka saurara wajibi ne. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ko an riga an fara sallah din kafin ka zo ana cikin karatun bayyana, nan gurin ma ka ga ba baka da ba. Amma in liman ya shiga cikin sallah kuka shiga tare, limamin da yake bin sunna zaka ji yayi shiru, to yana karanta du'a ul istiftahi kenan. Kowa sai karanta sai dukkan bamu waza da mata manya da yara, duk wanda iya sai karanta shi. Ba sharadi bane da taka da liman ta zanto daya, kai dai ka samu ruwaya da ta tabbata daga bakin annabi ka karanta a matsayin du'a ul istiftahi. Magana ta kare. Wannan yayi tambaya guda uku, duk ciki ba wanda ta tantance ansa sai guda daya, ita kuma bata dace da wannan karatun, bata dace da tafsiri. Sai dai tunda kar a kyamsa masa duka, sai mu ansa ta komo tashi daga gareta. Ya ce wa Allah wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Me fassaran wannan aya? Wannan aya tana magana ne akan mutanen Makka, saboda abin da ya sa muka ce tana magana akan mutanen Makka dan tana cikin suratul jin. Suratul jin da kuma makkiya ce. Ko mun ce wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, tana magana akan mutanen Makka dan saboda su aka jarraba da fari mai tsanani. Annabi ya ce Allahumma ja'alha alaihim sinin ka sini Yusuf. Ya Allah, ka jarrabe su da fari irin farin da ka jarrabi mutane da shi a lokacin Annabi Yusuf. Saboda haka sai fari mai tsanani ya samu mutanen Makka, aka samu karancin abinci. To sai Allah yake faɗa cikin wannan aya wa Allah wastaqamu ala tariqati, cikin abin da aka wahayi ga Annabi an faɗakar da shi cewa law istaqamu ala tariqati, da mutanen Makka sun kimtsu sun daidaitu ala tariqati akan tafarki, la asqainahum ma'an ghadaka, da mun shayar da su ruwa wanda yake mai yawan albarka. Li nafsinahum fihi wa man yuridu an dhikra rabbihi yaslukhu azaban sa'da ko naslukhu azaban sa'da. To wannan shine ayar take ne. Sai aka nuna musu sakamakon jarrabar su da fari dan kafircin da suka yi. Amma inda za su tsaya akan tafarkin shari'a, to Allah zai azurta su da me? Da ruwa wanda yake mai albarka. To wannan at-tariqati din menene at-tariqati din da ake nufi? Shine tafarkin musulunci. Dan haka sai kawo shi da alif da lam. An gane ko? Domin at-tariqatu da at-tariqu din ba'ana su daya. Ko ka ce at-tariq ba tare da ta ba, ko at-tariqatu tare da ta. Don haka duk inda suka zo cikin Qur'ani da ana nufin tafarkin addinin musulunci da annabi Muhammad ya zo da shi. Ko ka ce masa as-siratu sai ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman. Da an ce masa at-tariq saboda fadin Allah ta'ala wa in sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu asidu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi sami ya dil al-haqi sami wa ila tariqin tariqin kada babuta. To shine wa Allah wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an kadaka. Na tabbajin wani malami babban shehi na Tijjaniya a nan kasar yake cewa wannan a tariƙatu din ana nufin da sun daidaita akan ɗariƙar sufanci da mun shayar da su ruwa mai shayarwa ruwa mai albarka. To shi kuma Tijjaniya yake da haka yake nuna kamar wannan ayar daga cikin ayoyin da a iya kafa hujja da su wajen samuwar Tijjaniya a cikin Qur'ani. Yadda nan ko jahilci ko son zuciya ko duka biyun da yan ba haka ba wannan aya a Makka ma ta sauka kafin a je Madina kuma ake maganar da sun daidaita akan ɗariƙa. Sai yazo ya fassara Tijjaniya ko wata ɗariƙa ta sufanci a daidai lokacin da ba kalmar sufi ma ba a fara amfani da ita ba a duniya. Duk shehi da aka sani a wannan lokacin ba a haife shi ba, ba a haifi babansa ba, ba a haifi kakansa ba. Balantana kuma Shehu Tijjaniya wanda shekara ta 1100 da wani abu bayan hijira sannan aka haife shi. Kaga lokacin nan duk babu shi. To yaya Ubangiji Ta'ala zai yi magana a daidaita akan ɗariƙar da a lokacin babu ita? Wannan ya zanto min babu taklifi bi ma la yusaqu. An kallafa abinda mutum baya iya yi wanda la yajuzu shar'an wala aqlan, baya halatta a hankali ko a shari'a a kallafa wa dan adam abinda baya iya. Dan Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. To taya za a yi Allah ya kallafa wa mutanen muka ku yi imani da ɗariƙa daidai lokacin da babu ɗariƙa? Ku yi imani da ɗariƙa amma ba za ta zo ba ta fara aiki sanin da shekara 1100 da wani abu? Abada Allah. Saboda larabcin Qur'ani tattalin larabci ne sai zo da alif da lam. Law istaqamu ala tariqati at-tariqati bil alif wal lam. Sai yana da wannan tariqa din ma'rufa indahum. Sun santa su. Da ake na kira ce law istaqamu ala tariqatin da kowace tariqa mutun ya bi ya gaskata ayar. Amma an zo da alif da lam wata hanya ce kadaitacciya guda daya. Ita ce hanyar wa. Hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga kafa hujja da wannan ayar bisa ga wancan abu sai zanto kuskure mai girman gaske. Ya kamata mai shi istighfari ya tuba. Kuma a gaskiya abin da ya sa ma har za a faɗa mutum wannan ina ga an raina hankalin mutum idan ka faɗa masa. Ya tabbata mutum baya karatu. Amma idan mutum yana karatu ya za mutum ya faɗa maka wannan kaida. Sura Makkiyya tana magana akan mutanen Makka. Tun kafin ma a zo Madina. Ana maganan da sun bi tafarkin wa daidai lokacin annabi kuma akwai wani abin bi wanda annabi to haka bayan mutuwarsa kuma babu wani abin bi dole sai shi in mutum na san aljanna. Da annabi ya ce matsayina matsayin mutumin da ya gina gida ya tanadi kayan walima a ciki babu wanda ya san inda gidan yake sai mutum daya. Sai ya tura mutum kasuwa ko wurin taruwar jama'a ya ce ka je ka kirawo su biyo ka kai musu jagoranci su zo gidan nan su ci walima. Ya ce idan mutumin ne ya je ya ce la a kasuwa da wurin taruwar jama'a da dandalin su ce ku zo mu je walima, to duk wanda ya biyo shi tiryan za a zo har gidan ne ya ce walima. Amma duk wanda ya je aka tara jama'a aka ce jama'a ana walima sai wani ya ce ai ina jin a rijiyar lemo ne kawai sai ya tafi rijiyar lemo. Wani kuma ya ce kai a brigade ne sai ya tafi brigade. Wani ya ce gyaɗe-gyaɗe ne, wani ya ce rijiyar zaki ne, wani ya ce ɗorai ƙarama. Kawai suka ce ba dai ana walima ba ka ce eh ana walima ce to kyale ma je da kanmu. Sai wannan yabunan wannan. Annabi ce har abada ba za su je wannan gidan ballantana su ci walimar. Ya ce to haka Allah ya turo ne har abada wanda duk ya gono wanda ba niyo ba zai shiga aljanna ba. Wanda duk yake san aljanna to ya bi ni. Kaga wannan babban misali. To sai mutum ya rike wani abun bai wanda ba annabi ba. Kuma sai baka wani abu sabo wanda kai ka san annabin bai faɗa ba. Shi ma zai faɗa ma annabin bai faɗa ba. Amma wannan na khawas ne. Wanda annabi ya zo da shi na gama gari ne wannan kuma nake bantattu ne yanzu shi na mabiyansa ma sun fi na annabi kenan. Kuma sai ko mutum ya zo daren maulidi sai ce annabi shi ne fiyayye ya fi kowa kuma annabin karshen zamani ba za a yi annabi bayansa ba har tashin kiyama. Ya kai kuma ka kawo wani ya baka wani abu daban ka san ba annabi bayansa har tashin kiyama. Me yasa? Tanakubi kenan. Duk dan bid'a kullun cikin tanakubi yake. Ya gina abu yau da an jima ya rushe shi. A jima ya tufka da warwara kullum cikin tufka da warwara yake. Idan ka bi ɗariƙa ɗaya da littattafanta kaɗai kar ka jawo aya ko hadisi wallahi da littattafanta kowace ɗariƙa sai ka karya ta. za a zuwa faɗa abu nan gudun sai a ji gaba sai a walwale sai a ji gaba sai a tufka sai a ji gaba sai a walwale amma baka amfani da hankalinka sosai ka nasu shi yasa sai abu kuma shi yasa suke hana ka tunani da an ga mai basira za ka yi tunanin tambaya sai a ce a tuku ba shi zikiri sai a baka zikiri sai a ji a ɓoye ka a wani wuri da yunwa da kishirwa yanzu ƙoƙari kake ka ceci kanka wallahi tallahi ƙoƙari kake ka ceci kanka saboda kai hadari ne yanzu a kyale ka tunda an ga kwakwalwarka tana aiki ka fara tunani dan me zaka ce kaza ka hada kaza da kaza sun ki haduwa kenan sai a baka wurdi a saka tarbiya ka dan dana kudar ka aiki in ka ji uwar wahala ka ji yunwa alaiko a ce ka ganshi ka ce ba ganshi ba ana baka abinci sau uku sai a mayar da shi sau biyu ka ganshi ba ganshi ba sai a mayar da kai sau daya da yunwa da kisirwa wallahi Imam Zahabi ya faɗi wannan yace idan yunwa ta yi yunwa gajiya ta yi gajiya yace sai ka rinka jin magana ake ma bayan ba kowa wata rana sai alaiko a ce ka ganshi ka ce na amura aiki aiki ya riga ya kare daga lokacin ba su ma karabu da addini Allah rufa mana asiri Allah shiryar da mu shiryan addini assalamu alaikum.